فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهضر، فلتأتي فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. wannan aya kamar yadda muke fadi a baya, surar tana dauke da wato ladabin yanayin zamantakewa, tana gwada mana wato yadda ake zama da iyalai, abinda ya faru a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Surar ta dauko take wato gwada mana wa'annan ayoyin. A gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune wata rana bayan wani abu ya faru ya yi wa matansa ila'i na wata daya, ya koma rumfon masallaci. Daga shi sai wato matarsa kuyangarsa Maryatul Qibtiyya, to sai yana zaune wata kwana 29. To sai shiga gida, sai da Aisha tace masa, ka ce wata guda, yanzu kai kwana 29 kuma ka shigo gida. Sai manzo Allah yace, to ai wata kwana 29 ne. To ranan na 29 sai aka ga jingirin wata ya kama. To abin da ya faru a wannan ila'in, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matansa suka zo suka taru kusa da shi, su matansa guda 9 ne. Dai wafati ya bari matan da suka tare a gidansa wato guda 12 ne. Biyu sun rasu a hannunsa, sannan wa'anda yayi wa aure gaba ɗaya maganar aure kuma guda 33 ne, amma wa'anda ya ɗaura wa aure guda 12 ne. Wa'anda suka tare a gidansa ya zauna da su lokaci ɗaya kuma su wa'annan guda 9 ne. Ita sai da Khadija ita kadai ce a rayuwanta, har wato ta wafati manzo Allah bai ƙara mata wata mata ba. Saboda haka sai bayanta ne, sannan manzo Allah ya auri wa'annan matan duka. To suka zo suka zauna suna magana irin nasu na mata, wato a dan samu abin duniya. Tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi jira an dawo Madina, an kafa Baitul Mali, ana samun abin da yake shiga a Baitul Mali. Annabi ya riga kwaso dukiyar Baitul Mali, ya riga kawo musu a saya musu kayan ado, a ba su abinci mai dadi, ayiwa irin dai wa'annan abubuwa din. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zurfafa cikin maganganun, manzo Allah sai ya shiru bai yi magana ba, ransa ya baci. To dama shi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ransa ya baci, to manzo Allah zai sauko da hukunci. Idan Allah ya sauko da hukuncin kuma, kamar wa'annan matan da ke mata ne masu daraja, su din ma sai aka ba su zabi. To amma in sauran mutane ne ba a ba su zabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a rumfan masallaci, ma'ana ta cikin gidansa. Dama ɗakin matarsa Sayyida Aisha ɗaki ne mai kofa biyu, shine kuma ɗakin da ke kusa da hanyar masallaci. Kofa ɗaya na hanyar masallaci, kofa ɗaya na cikin gida. To wannan rumfar kuma tana nan tsakanin ɗakin ita Sayyida Aisha da wato masallaci. To manzo Allah sai tare a nan wurin yana zaune. To labari sai ya yadu da ila'insu, labari sai ya yadu a cikin garin Madina cewa ai annabi ya sake matansa duka. Shikenan aka yi kururuwan wannan magana har wato ita sai da Hafsa babanta Umar ya ji. Sai na Umar da ya ji maganar sai ya taho cikin fushi da gaggawa, ya zo yana tambayan labarin annabi, sai suka ce masa ai ga can a rumfan masallaci. To da ya zo sai ya tsaya ya yi sallama, ya ce Umar yana neman izinin shiga. Assalamu alaikum, ya stazinu Umar. Annabi ya shiru bai ba shi izini ba har sau uku, sai ya ce da kansa sai ya ji tsoro ya koma don kada wata aya ta sauko a kansa, yanzu shi ma a ce munafiki ne. Maka sai ya koma, sanda ya fita ya ɗan yi nisa, sai khadimin annabi sai ya fito sai ya ce annabi yana kiransa, sai ya dawo. Da ya dawo sai ga wato annabi ya zume ma na fiskarsa wato a haɗe, sai yake son ya yi wa annabi wata magana da za ta jawo hankalinsa ya tanka masa. Tunda ya zo ya zauna ya gaida annabi ya zauna, annabi ya shiru shi ma ya shiru. To ya zai ɗago magana, ya fahimci kuma akwai wata magana da take faruwa a cikin gidan, sai yake gaya wa ƙessa Hafsa. Kafin ya iso yake gaya wa ƙessa Hafsa radiyallahu ta'ala anha, yake ce mata ban gaya miki cewa karki gwada kanki da wato Aisha ba, kina da wata matar da take gabanki a wajen annabi, annabi ya fi son ta a kanki, babanta annabi ya fi son sa akan babanki, ba zai yi ki gwada darajanki da ita ba, ban gaya miki karki gwada kanki da Aisha ba, shin naji kun yi wa annabi rashin hankali ya sake ku. Tace bata san wannan maganar ba, amma ta je ya je ya samu annabi a rumfan masallaci ya tambayi wato annabi, shine dalilin tahowa wannan rumfar, yana tambayan yaya abun yake. To da yazo sai yake cewa annabi cewa ya rasulullahi, kaga matata yar wance yar wani, tana tambaya na abu kaza da abu kaza da abu kaza da ban mallaka ba. Mu al'adan mu Qurayshawa a Makka, maza su suke da tilashi akan matansu, amma da muka yi hijira muka dawo Madina, mata su suke da tilashi akan mazansu. Yanzu matanmu da suka yi hijira daga Makka ma sun zo sun kwaikwayi halayen matan Lansaru, suna tilasta mu su sa mu gaya mu nema musu abin da ba mu da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa to ga waɗannan din su ma irin wannan halin suke da shi, suna neman in musu abu kaza in musu abu kaza. Sai ga sayyidina Abubakar shi ma ya shigo yana sallama har sau uku, sai aka yi masa izini ya shigo. Sayyidina Umar sai yake gaya wa ƙissa daga baya, ni na nemi izinin sau uku ba min izini in shigo ba, har na juya na tafi sannan aka aika yanzo. Amma Abubakar da ya zo da ya nemi izinin ɗaya biyu uku na uku, sai aka masa izini ya shigo. Daga nan zaki gane darajan baban Aisha da darajan babanki ba ɗaya ba ne a gaban annabi. Yana wa ƙissa faɗa, dottijo kenan ai, mai sa ƙissa a gaba ya mata faɗa domin wato ta iya zama gina wurin, ba a zo biko ka ce ku je wajen uwarta ba. Ina ji muna da wannan halin ko? Yawa, kai ba za ka yanke hukunci ba sai abinda tsohuwa ta ce. Ko to mu tsara andottawan ga yadda suke yi. To wannan abin da ya faru, sai na Abubakar da aka maida magana ransa ya baci, ya je kama Aisha yana dukan kan kafadanta, kina tilasta annabi, kina tambayansa abinda ba shi da shi, annabin zai dauko miki dukiyan wayansu mutane ya kawo miki. Tana cewa wallahi bata nemi abinda annabi ba yi da shi ba, ita dai ta roki wato ajiyar da ita dadi ne. Yana ce mata wani jin daɗi kike da shi bayan kina gargashin annabi, akwai matan da ta kai ki daraja a duniya ne, yana ta mata fada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa galeta, ai mace ce, idan bata yi haka ba bata cika sharuɗa irin nata na mace ba, dama bukatan ado kayansu ne, bukatan jin daɗi da walwala kayansu ne. Sayyidina Umar yake cewa lokacin da ya shiga ɗakin da rumfan nan da annabi ya zauna a ciki, ya ga annabi ya kwanta a kan taburma, kuma tunsa nan wato shatin taburmar ta kaba ne, babu komai a cikin rumfan banda taburmar kaba guda ɗaya, ya yi wata guda yana kwanciya a kanta. Yanzu nan in mu wani ya kwanta a kan taburma ma na dare ɗaya zai tashi, washe gari sai ya nemo katafular ya dan hada ko jiki ya mutu ya yi ciwo rasulullahi ba haka yi ba sayyiduna rasulullahi shi ba haka yi ba wata guda yayi sai na Umar da kansa yake cewa ga shatin taburman akumatunsa annabi mai tawazu'i ne bai gagare shi debo dukiyar kuma Allah ya halasta masa inda zai kwalla faransa da akan dukiyar kai tsaye Allah zai halasta masa dukiyar ya dauka inda da zai sa ransa akan wannan dukiyar to Allah zai ce masa je kaka dauka an halasta maka amma tunda ba ita ce damuwansa ba kaga bai mai da hankali akan ta ba to dalilin wayannan saukowan wayannan ayoyi akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ayoyin suka sauka shikenan manzo Allah sai shiga dakin matarsa Aisha yake ce mata zan gaya miki wani sako daga Allah amma bana son ki bani amsa yanzu sai kin je kin yi shawari da iyayenki tukunna sai tace mene sakon manzo Allah sai karanta mata wayannan ayoyin sai tace ha akan ka da Allah da lahiran akan Allah da kai da lahiran ne sai na yi shawari da iyayena ni na zabi Allah da ranar lahira bana bukatun shawari da iyayena akan maganarka sai take cewa ya rasulullahi ina roƙonka na san za ka shiga wajen sauran matanka da Allah in ka je duk wacce ta tambaye ka me muka yi da kai ka gaya mata manzo Allah ya ce a duk wacce ta tambaye ni me muka yi da ke sai na gaya mata domin ai ni an aiko ni ne wato malami mai shiryarwa ba aiko ni mutum mai boye sako da wato tauye labari ba to shine annabi ya karantawa matansa duka wayannan ayoyin duk wacce aka je karantawa ayoyin sai ta ce yanzu akan ka din sai na je na nemi shawari da wasu iyaye na daban ni bana neman shawari akan da iyaye na ko da wasu mutane na akan lamarinka ni kai na zaba shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana nan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتيكن وأسرهكن سراحا جميلا وإن كنتن ترن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أدى للمحسنات منكن أجرا عظيما هرزوا قرشن آيوين الله يكي وآياك يا النبي ميجرما دكا من نباوا الله يكي راسو دسونا ينسو بند رسول الله انك جسونا من زال الله صلى الله عليه وسلم أتكم ونن سراقوا يا بنا القرآن توبا يا زوني دا واتو كرابني wani labarin ne ake bayarwa irin su Muhammadu Rasulullahi ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum irin su bi ma nazzila ala Muhammadin irin su ma kana Muhammadun da sauransu ba a kira shi da ya Muhammadu ba saboda girmama daraja irin tasa sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kiran yakan nuna maka cewa wato akwai salon bambanci kamar nan a farkon suran da Allah yake maganar cewa ya alkawari da annabawa da shi wa akhadna mithaqan nabiyina minka saka cewa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama shi annabi shine wato mukhatab ana magana da shi shi ba kira sunan sa ba aka kawo kafud damir ko kafu mutakallam wanda ake magana da shi saboda haka ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma kulli azwajika ya rasulullahi ka gaya wa matanka anan a wannan surar akwai wannan duka biyu akwai na gaba can kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin gaba daya wancan sako na duniya gaba daya ne matan annabi da kyakensa da matan duniya gaba daya a gaya musu wancan sakon da zai zo nan gaba amma wannan khassa ne na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in dai rayuwar duniya kuke so da ado na duniya a tara muku gulagulai da zinarai da wane ne da wane ne hada muku manyan kwaluna da kayan adatu ina shi kuke so to in shi kuke so fata'alaina kutahu kutahu Allah ne yace a gaya musu su zo wajensa ai duniyar ta gaba daya nasa ne yawa gaba daya abin da yake cikin duniyar na Allah ne to Allah yace to kutahu zan ba ku fata'alaina zan ba ku amma fa ba'a haduwa ba sa haduwa guda biyu wannan jin dadi da ado da walwala da fata kan alatu a gidan manzo Allah tare da kuma manzo Allah wanda yayi wa duniya shika uku ba haka bane ba za su hadu ba amma dai ku zo inji Allah umatte kunna zan jiyar da ku dadin duniya din, zan ba ku duk abun da kuke so zan ba ku, amma tunda ba za ku su hadu guda biyu ba, akwai sharadi, bayan ba ku wa usarrihukum nasrahan jamilan, za mu sallame ku, za a sake ku, za a ragu da ku, ga dukiya ba tare da annabi ba, shikenan Allah sai ya kawo annabi waɗansu mata daban ya rabu da ku, asa rabbu inda Allah kunna an yubaddilahu azwajan khairan minkunna, aka lissafa masa kalolinsu, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, tayyibatin wa afkara, duk yadda yake so za a tara a bashi, ku kuma a sallame ku. Yanzu kai kuma sai wacce take da alatun kake nemowa, ina kaga daga nan akwai wato baunun bait tsakanin mu da annabi, akwai wata tazara mai girma, yanzu an ce maka za ta zo daga ita sai taburman bono ko katifar ciyawa, za ka ce haba wannan kaza kaza kaza, ka sharha akan wannan, ina ji wannan shine halin mu yanzu, amma an ce za ta zo da babban vitamin da gado mai namba kaza, mai alatun kaza, TV mai girma kaza, yauwa za ka ce to wannan a kawo, to banda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ba duniyan ne a ransa ba, shine Allah yake ce wato wa usarrihi kunna, zan sa manzo Allah ya sake ku anan kan ma, wato Allah ya karbi aikin da kansa, ka gaya musu zan sake ku, ku zo zan ba ku, amma za a sallame ku, kuma sarahan jamilan, wato sallama warwarewa, sakewa a cikin kwanciyar hankali mai kyau, ba sakewa a dawo, ba biko Allah ne zai ce a sake din, to in an sake ba biko, wa zai je yi biko, wa zai je ba annabin hakuri, tunda Allah ne ya ce zai yi da kansa, to annabi zai karbi na bikon wani ko zai karbi na Allah sallallahu alaihi wasallam, daga nan za ka gane daraja irin ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, za ka gane cewa shi matan da duk ya aura sallallahu alaihi wasallam ba don radin kansa bane, yau wani umurni ne daga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na'am.
تريدين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أما إن دي كنا سم واتو Allah da manzonsa da wato gidan lahira shine abin da kuke so, to ku sani fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran aziman, Allah ya tanada waɗanda suka kyautata a cikin ku wato lada mai girma a wajen Allah, Allah shine ya san girman abin da ya tanada musu, wadaka Allah subhanahu wataala ya ba su wannan zabi, yanzu ko su zabi duniya, ma'ana su zabi dukiya a sallame su, ko kuma wato su zabi Allah da manzonsa a ba su babban tanadi da aka tanada musu a lahira, wanda ga abinda wato Allah yake gaya musu cewa ya tanada musu lada mai girma, saboda haka yanzu an ba su zabi, da annabi ya gaya matansa duk wacce ya gaya wa sai ta ce ha, a yanzu akwai wani dogon shawari akan zabinka da Allah da lahira, ai ba wani shawari, ya fara gaya matansa Aisha ummul mu'minin, sai ta ce yanzu akan wannan he, naje na shawari da iyayena, na zabe ka kai da Allah da ranar lahira, ba maganin shawari da iyayena, nan ne shine sai ta yi halin su na mata, wato tana bukatan kar annabi ya gaya wa sauran matan, la'alla in yaje ya gaya wa wayancan matan wata tace ai ta bata halatu, kaga in tace bata halatu za a sallame su ne, shikenan ita ta zauna ita kadai, azan mace tana son ta zauna ita kadai a gidan miji, to kuma ba ci gaba bane, saboda haka sai Allah ya taimake ta, kuma duk wacce aka je aka gaya wata ce ba shawari, an ci zabe ba shawari, an ci zabe kawai babu shawari, duk wacce aka gaya wa shikenan, kuma sai ta haɗe kwarnafinta aka zauna, saboda umurnin Allah ake bi. Na'am.
Ya nisa annabi man yati minkunna bifahishatin مبينة منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين
Ya nisa annabi man yati kunna bi fahishatin mubayyinatin yudaf laha al'adabu dhifain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Allah yake kira matan manzo Allah da masu daraja saboda suna karkashin mai daraja. Ya nisa annabi, ya ku matan annabi, man litayin al'uqala, don a fayyace wa'inda ake magana a kansu. Duk wacce a cikin ku tazo da mummunan abu, bi fahishatin mubayyina, tazo da wato mummunan abu. Anan a tafsirin Shehu Ibrahima fi Riyadut Tafasir ya kawo maganar cewa su matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa aikata alfahsha, ba kuma shi kade ba, dukkan annabawa wanda matansu suka zama muminai ba sa aikata alfahsha. Har ya kawo misali, Allah ya jarrabi annabi Lutu da annabi Nuhu, matansu kafurai ne. Allah ya buga misali da su a cikin Alkur'ani akan kafircinsu. Wa daraballahu masalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin, su kafurai ne, mata ne na annabawa amma su kafurai ne. To hatta su Allah subhanahu wataala bai ba su dama su je su yi alfahsha ta zina da wasu mazaje a waje ba, saboda ya kare alhurman mazajensu. To anan an kira matan annabi da wannan hali na fahisha, ba maganar zina bace, a wato kiyamatattun halayen da basu dace da gidan annabi ba, shine wayannan fahisha din da ake magana. Bai dace a gidan annabi ana neman alatun dukiya, a gidan annabi ake neman wato yin bushasha, a ci mai gogobe, a kwanta a katifa mai laushi, a saka riga ta jin daɗi irin wannan, a saka gulagulai na alatu irin wannan. A wannan zamowan halin a gidan annabi to fahisha ce, saboda shi annabi ba wannan lissafin ne a gabansa ba. Imani yake aunawa, ba adon jiki yake aunawa ba, sallallahu alaihi wasallam. To shine a kawo abun anan da fahisha, mana Allah bai son abun, annabi bai son abun, tunda duk abin da Allah baya so, annabi baya so, zai iya karban wannan suna na fahisha. Kamar yadda ake kiran zina kai tsaye da mukarraban zina gaba ɗaya da sunan wato fahisha, kiyamatattun halaye. To duk wanda ta aikata wannan ta zo da shi a cikin ayyukanta, to yudha'af laha al'adabu dhifain, za mu ninka mata azaba ninki biyu. Ya ninkin azaba biyu yake? Na farko dai za a yi mata fushi a nan duniya annabi rubu da ita, a ce annabi ya rabu da ita ba ta ƙarƙashin annabi, wata azaba ce mai zaman kanta. Sannan za ta je lahira kuma ta zamu azabar wuta, Allah ya tsare mu. Saboda haka wannan duwata ce ta zo da wannan hali, to Allah ya ce zai ninka mata azaba ninki guda biyu. Wa kana zalika 'ala Allahi yasiran, yin haka abu ne mai sauki a wajen Allah. Kar su ga darajarsu na matsayinsu na matan annabi, in fa suka saba wa annabi to Allah ya azabta su, ba wani abu bane a wajensa. Don su din darajar da suka samu darajar manzon Allah ne, Ubangidan nasun shine mai daraja, ba su ba, to su sun samu daraja saboda mijinsu ne. Saboda haka duk wacce ta saba wa annabi ta bata masa rai har ransa ya baci, to ya zama fahisha, to Allah zai ninka mata azaba biyu. Ninka azabar farko a sake ta, a sallame ta, a bata abinda take so na alatun duniyan, ina nan duniya za ta bar shi ta tafi lahiran, to kuma za ta je ta gamu da Ubangiji a can ma, ya ninka mata azaba. Yin haka abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Wa man yaqut min lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan wa ta'mal salihan yu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan.
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. الله سبحانه وتعالى سيكي غيا موسو تشيوا سوما تمن زالا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتكما تصايا تجي تورون الله تي بييا غا الله ده منزونسا تو وين ودنن الله تعالى يتي كما تايكتا ايوكا كياواوا نوا تو حقوري da abin da Allah ya raba mata da zama a gidan annabi, da kuma wato tabi Allah ta aikata kyawawan ayyuka, ta kula da sallolinta da biyayya ga aurenta, shine ma'ana tamal salihan. Aka dunkula ayyukan gaba daya a cikin magana daya, ta ji tsoron Allah, ta yi biyayya ga Allah da manzo, ta kuma aikata kyawawan ayyuka Allah ya mata alƙawarin utiha ajraha marratayn zamu bata ladanta wato kashi biyu a bayatan ayat da muka wuce tana maganan cewa yudaf laha al-awabu bi'ifain anan kuma ayar tana fadi utiha ajraha marratayn a can saboda ta saba ne za a ninka mata azaba biyu azabar duniya shine na rabuwa da annabi azabar lahira shine fadawa fushin Allah subhanahu wa ta'ala to wacce ta yi biyayya ta ji tsoron Allah ta haƙura wato yakunut wato tana ɗaukan taƙawa tana ɗaukan wato ɗana'a ɗana'a shine gamsuwa da halin da aka tsinci kai yadda ka tsinci kanka ka gamsu da haka shine abin da ake cewa kamar wadatan zuci wato zuciyarka ta wadata da yadda kake ciki wa man yaknut minkunna lillahi wa rasulihi wa tamal salihan Allah ya mata alƙawari nutiha ajraha marratayn zamu bata ladanta kashi biyu lada na farko shine zamowanta tare da annabi tana matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu wannan ladan tana da wannan darajar sannan kuma za ta je lahira ta koma zama aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan Allah yake mun tanada mata wani arziki mai girma wani arziki to yafi wannan a lahiran ma tana tare da annabi a duniyan ma tana tare da annabi dole in ka kirata sai ka ce Allah ya kara mata yarda dole in ka kirata sai ka ce mata ummul mu'minin kaga daraja dai ya kare inda zaka gane matan annabi sun fi kowace mace a duniya ko sun fi uwar kowa babu matar da in ka kirata dole ka ce mata radiyallahu anha sai matar annabi ba matar da in ka kirata dole ka ce mata ummul mu'minin sai matar annabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi uwar kowane mu'mini ne wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatukum haka Allah ya gaya mana matan annabi uwayenmu ne masu imani kar ka dauka cewa mamarka tana da daraja ba ce a tana da shi a irin nata level din tana da shi amma ba kamar matar manzo Allah ba mu kan talakawa matar sarki ma in ta zo nan ba sai mu durkusa ba da mu da mamannin namu duk sai mu durkusa mu gaishe ta ko matar sarkin gari ma in ta zo ba haka za a yi ba to matar annabi ta fi ta ita ma matar manzo Allah ta fi dukkan matar kowane mutum a duniyan nan saboda daraja ta manzon Allah ne to saboda haka Allah yake cewa ya tanada mata wacce ta bi Allah ta bi manzon Allah ta aikata kyawawan ayyuka bayan ma za a bata lada kashi biyu an tanada mata wani arziki mai yawa a lahira Allah ne ya kira shi da kariman wato arzikin da za a bata arziki na dottaku na karamci Allah zai gwada mata dottakunsa da karamci irin nasa akwai bambanci tsakanin aziman da kariman aziman girma ne wanda ba san iyakacinsa ba kariman hali ne na dottaku wanda shi ma kuma ba san iyakacinsa ba akwai hali akwai girma to wani a hada masa duka biyu sai a ce wani yana da halin girma ko wani dottijo ne ba wai yana dottaku ba yana daukan shekaru bane a dottaku hali ne dan Allah yake arzukta bayinsa da shi wasu ana arzukta su don dottaku wasu kuma Allah yana jarraban su na'am
ya nisa annabi lastu naka ahadin minan nisa بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا الله سبحانه وتعالى ينادي جنكن ما تم انزال الله صلى الله عليه وسلم عنه wanda kuma zike zamowa koyi ga kowane mutum musulmi mumini a duniya musamman matan Allah yana gaya mana cewa ya nisa annabi ya ku matan annabi mai daraja lastunna ka'adin minan nisa Allah yana magana da su cikin wato sauki da dadi da kwanciyar hankali yana jawo tunanin su ya kawo adifarsa adifansu wato akan abin da yake nufin su da shi mutumin da kake magana da shi cikin kwanciyar hankali da sauki zai fi fahimtar ka akan mutumin da kake daka mata tsawa inda daka musu tsawa Allah yake yi anan kun kafurta kun yi kaza kun yi kaza wutar jahannama za ku, dole hankalinsu zai tashi, wato zukatansu za su kangare. Amma ana jawo hankalinsu ana kiransu da ya, mana ya, ya matan annabi, ya ku masu girma, ya ku masu kaza. Allah yana kiransu da wannan, yana ce musu ya nisa annabi, ya ku matan annabi, lastunna ka'adun minan nisa'i in ittaqaytunna. Ku fa ku gane darajarku, ku gane matsayinku, kun saba da sauran matan duniya fa inde kuka wato rike gaba da annabi, kuka rike takawa, kuka rike kana'a da Allah ya ba ku ita a zamantakewanku da manzo Allah, to darajarku, halinku da dabi'unku, mutuncinku ba daidai yake da sauran matan duniya ba. Lastunna ka'adin minan nisa, kar ka dauka cewa matar annabi ga matar kowa ne, a mace ce a matsayinta na mace, amma ba daidai kowa take ba. Yanda mijinta mutun ne a cikin mutane, bai zama wato aljani ko tauraro ko wani zinari ba, mutun ne, amma darajarsa ta saba da naka. To saboda haka matarsa ma darajarta ta saba da kowace mace a duniya. Allah ne yake fadin wannan, lastunna ka'adin minan nisa'i in taqaytun. Idan wato kuka rike takawar da Allah ya dora ku akanta na imani, na wato tsoron Allah, to ba daidai kuke da sauran mata ba, saboda kuna tare da fiyayyen halitta annabin rama, wanda wayi yake saukowa gare shi. Idan dai kuka ji tsoron wato abinda aka yi muku wato tsawa a kansa, darajar ku tafi darajan sauran matan duniya. Saboda ka kar ku mai da kanku a baya, ku zamanto kuna neman alatun da makaskanta suke bukatan wannan. Shi babban mutum da ya cika daraja, to darajarsa ta wuce ya dawo ya sake neman kayan da za a rayu da shi a baya. Saboda wannan kayan ba su suka ɗaukaka shi ba, su kayan za su ɗaukaka saboda shi ne. To ku matan annabi, darajar ku ta wuce wannan abin da kuke neman, su ya kamata wannan tarkacen su samu ɗaukaka saboda ku ne, ba ku ne za ku samu ɗaukaka saboda wannan tarkacen ba. Saboda ku ba daidai kuke da sauran matan duniya ba, ku rike tsoron Allah, ku tsaya akan abinda wato aka umurce ku, darajar ku tana sama da darajar kowace mace. To daga nan sai aka ja musu kunne a yanayin magana, aka koya musu tarbiyyar zamantakewa da wato mazajen da wato suke shigowa a kansu, wayanda su ba muharraman su bane. Idan ana magana babu tsari, to sai zama ana koya musu yadda za su yi magana, kar su wato yi magana wacce za ta ja hankalin wani mijin waje. Shin Allah ke ce musu fala takhda'na bil qawl, idan za ku yi magana kar ku daga muryan ku sama, irin yadda matan duniya suke wato yin magana murya sama sama din nan. A'a, ku matan annabi ne, ana koyi da ku, kuma duk abin da kuka aikata ana daukan koyarwar daga manzo Allah kuka dauke ta, to ku kuma ana daukan koyarwar daga wajen ku ta yadu a duniya. Saboda haka to fala takhda'na bil qawl, in za ku yi magana kada ku yi magana wato da za ta wato zama muryar ku ta fito waje kowa yana ji a layi. Sannan kuma kar ku yi magana wato wacce za ta fisgi hankalin mijin waje. Fala takhda'na bil qawl fayadma alladhi fi qalbihi marad, alladhi fi qalbihi marad, wanda ke da ciwo a zuciya shine munafiki. Munafiki yana da matsala a zuciyarsa, in yaji muryar ku daga nesa, to shikenan zuciyarsa za ta saga masa wasu abubuwa. Kaga ku kuma ba irin sa kuke ba, darajar ku ta fita sa. Saboda ka kar ku masa maganar da za ta ma wato shigar da wani tunani na wato halin munafurci a cikin zuciyarsa. Idan za ku yi magana wa qulna qawlan ma'rufan, ku faɗi magana kyakkyawa. Idan gaisuwa ce, ku amsa gaisuwar iya abin da ake bukata. Idan maganar da ta kama dole a yi ta ne, a yi ta daidai iya abin da ake magana, kada a kashe murya ƙasa-ƙasa ana yin magana, kada kuma wato a ɗaga murya sama-sama ana yin magana. A yi maganar wato tsakaitacciya mai tsari, wadda wato munafikin ba zai samu gurbin shigar da wato wani tunaninsa a cikin zuciyarsa ba. Na'am.
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ يُطَهِّرَكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا الله yake umurtan su su matan annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran matan mu'minin duniya wa garna fi buyutikunna wa la tabarrunya tabarrujal jahiliyyatil ula ku zauna a dakunan ku a gidaddajin auren ku kada ku fita irin fitar wato matan jahiliyyar da ta gabata anan maulan mu Sheikh Ibrahim yana magana cewa wato idan koma tarihin al'umma a baya Allah yayi al'umma kashi biyu ne akwai mazauna kan duwatsu akwai kuma wanda suke zaune a tudu a ƙasa ba akan duwatsu ba na saman duwatsu ba su da bukata akan abinda na ƙasa suke yi na ƙasa ma ba su da abin bukata akan abinda na sama suke yi sai shaydan ja'iri sai ya fito asalin wani dan kasuwa mai kai safara yaje kan dutse ya dauko kayan wayancan ya kawo wa wayannan su ga kalan wannan don na saman dutse ba su da labarin na ƙasa ba su da labarin na sama to yana son ya hada shudanya tsakanin su sai fito a salon dan kasuwa ya sai kayan ƙasa ya kai kan dutse ya sai kayan dutse ya kawo ƙasa sai tunani ya fara shiga kenan akwai wasu mutane a wani wuri banda wayannan kenan tunani da ya fara shigan su sai suke bukatan su yi mu'amala sai yace to yanzu yadda za a yi daga kan dutse a bani wayansu mutane mu sauko da su ƙasa su ga wayannan yadda suke rayi anan da nan ƙasa a bani wayansu mutane in haura da su kan dutse su ga yadda ake yi a can shikenan sai ya dauko wayancan ya kawo wayannan ya dauko wayannan ya kai wa wayancan kowa sun ga juna to sai yace to yanzu na hada ku ku yi kokari ku yi musa wato ku saba ku yi mu'amala tsakanin su sai koma gefe sai ya hada wani gogensa ko kalangunsa wani abun kidansa dai ya hada yana busa yana kida wani irin sautin karan da na kan dutse ba su taba jin irin wannan karan ba na kasa ma ba su taba jin irin wannan karan ba sai suke tambaya menene wannan sai yake cewa ai wannan karan na kan dutse ne suke yi ya kamata ku je ku gani inna sama suka tambaye shi sai ce ai na kasa ne suke yin wannan abin nan din ya kamata ku je ku gani yana dauke hankali yana son wato sadarwa yana wato neman kasan shani kida da busa yanda yake shiga hankalin mai son sa to sai a yayi wannan aikin tsawon lokaci sai yake nuna wa matan su yake saka wa matan su in ana wannan busan su fito su yi rawa to wannan ya faru ne kafin zuwan annabi Idris alaihi salam domin duniya ta samu wani ci gaba bayan annabi Adamu ne daga zamanin annabi Idris alaihi salam kafin annabi Idris ba san saka tufashi ba ba san wasu wahalhalu duka ba san su sosai ba to shikenan sai matan sama suke saukowa suna rawa a kafa mazan kasan suna ganin su mazan saman matan kasan suke haurawa kan duwatsun suna rawa sai matan kan mazan kan duwatsun suna ganin su to sai wato a hankalin kowanne ne sai ya fada akan wannan wato matsalar mata sai aka riga aikata fasadi to wannan shine shi yace to aslan din tarihin tabarrujul jahiliyyatil ula yadda jahiliyan farko suke fita da tsiraici da rawa wannan shine tarihin aslan kalmar to anan da aka zo jahiliyar musulunci ma'ana kafin zuwa musulunci akwai an yi jahiliya wanda larabawa suke yi mata suna fita a cikin wani salo wato mara kyau suna zuwa kasuwanni suna zuwa wato abubuwa dai na mu'amaloli iri-iri kamar yanda matanmu yanzu suke yawo kasiyatun ariyatun gari guna amma ba sa biyan bukata din nan duk jinsi ne na wato tabarrujul jahiliyatil ula. Saboda haka shine Allah yake gaya wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su zauna a dakunansu, kada su fita irin yawon jahiliyan ɗan baya can da suka wuce. Mace ta fita ta tafi kasuwa, mace ta fita ta biya wayansu bukatu, to yanzu ka ce wannan ayar kamar ba ta aiki. Da tunan kuma alqur'ani ba so ke ta ba, amma yanzu in ka lura kana zuka ga matan mu yaya na kowa da ya ga isa karatun da kansa. Ina ji aje wayansu wurare a ga yadda belema yanzu lokacin azumi in an zo dab da sallah ya za a yi na to sabuwar ba ta tsira ne ai sabuwar ma ba ta tsira ba. Saboda haka to duk dai wato wani hali ne na tabarrujul jahiliyatil ula, hali ne wato wanda ake ciki a yanzu. To amma dai Allah ya hana, ko za a yi dai a san Allah ya hana, bare barin shi ne wato abin da ya fi alkhairi. Allah yana gaya mana wato mata su zauna a gidajensu kar su fita irin fita wato na jahiliyatul ula, sutura ba isassa, ba hana macen ta fita mutlakan ba, akwai dalilai akwai larurai da za su iya fidda ita, amma in za ta fita to ta zama akwai tsarin da wato ba za ta zamanto wato ana siffanta jikinta ba, an samu wani ci gaban lalacewa. Daga ga an dinka hijabi har kasa, amma kuma abin da ake sama boyen bai buya ba, ga hijabin kuma har kasa, sai ya masa hula, ai masa wasu igiyoyi, yana kama da jallabiyan miji, namiji yana wai gashi nan dai iri iri, abin da ake son a taren kuma to bai taru ba, ko kuma sai an doso maza sai a tattaro shi, tattaro lifayar a matse jikin, ko kuma wani mai kama da tatan koko, wani ba akwai wani mai half menene na? To sunna bai da half, shi sunna kan full ne, yawa su din ne dai suka zo da irin nasu wannan half din. To da Allah ya sawwaka a daina a yi gyara a kan wannan. Allah ya rike umurtansu wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula, ku yi wato ku tsai da salloli guda biyar, bayan kuna zaune a ɗakunan ku kuna wato tsare, sannan kuma ku ba da zakkan dukiyarku, sannan kuma ku bi Allah da manzo, ku bi Allah da manzonsa, wa atina Allah wa rasula, kaga manzo Allah shi ne mijinsu, amma ana umurtansu su bi Allah su bi mijin nasu sallallahu alaihi wa sallama. Innama abinda ake nufi anan wato yuridu Allah li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti, ya ku mutanen gidan annabi, Allah subhanahu wataala yana son ya cire muku wato dottin jahiliya, kazantar kafircin da ta gabatan nan duka, Allah yana son ya kawar da ita a wajenku. Ku zama tsarkakakku, kuna nan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuna nan in zuriya ce kuna zuriyar manzo Allah mai daraja, wacce wato bata kama da kowace zuriya, matan da ba sa kama da kowanne mata, domin darajar su ba daidai bane saboda darajar mijinsu. Maulan mu shehu yana cewa walimlawa izzul abdi izzu malikihi, girman bawa ko ya yake girman ubangidansa ne. Yanzu bawan sarki ai yafi hakimi, zai zo kai tsaye kan hakimi ya ce hakimi sarki na kiranka, ba zai durkusa ba, ko bawan hakimi daidai yake da digaci, bawan digaci daidai yake da mayanguwa, bawan mayanguwa kuma daidai yake da talaka, ai bayi ne sunansu, ne ya ba su daraja, iyayen gidansu ne suka ba su wannan daraja din. Saboda haka to girman darajar wayannan matan girman mijinsu ne. Saboda haka Allah yake son ya tsarkaka su, ya kawar musu da dukkan wani dotti na wato kafirci da kuma wato halayen jahiliya da wato ake aikatawa. Wa yudahhirukum tadhira, Allah yana son ya tsarkaka ku, tsarkakawa ya cire dukkan wani halin acca a cikin sha'anin ku, ku zamanto tsarkakakku masu daraja, wanda wato darajar ku tafi ko wayanne mata daraja. Na'am.
Wa qulna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikmah, inna Allaha kana latifan khabira.
Wa qulna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikmah, inna Allaha kana latifan khabira. Ku matan annabi masu daraja, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma, ku karanta abinda wato ake saukarwa a cikin wato gidaddakinku ko dakunanku abinda ake saukarwa na ayoyin Allah da hikima. Ayoyin Allah shine Al-Qur'ani, hikima kuma shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ana umurtan su karbi Al-Qur'ani su karanta shi, sannan ana umurtan su karbi hadisan manzo Allah, su karbi zantuttukan manzo Allah, domin akwai wani abinda zai iya faruwa a tsakanin su da annabi ne, ba zai faru a waje ba. To su dauki wayannan ayyukan su karantar da shi a waje domin ya zama ilimi. Kamar misali, matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai wacce take cewa sun yi wankan janaba tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, kaga wannan karatun ba za a same shi a waje ba, sai daga cikin gida yake fitowa. Salon baccin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, salon cin abincinsa, salon taɗin da yake yi da matansa, da irin wayannan da sauransu, kaga wasu zantuttuka ne da ba a samun su a waje. Sahabbayin sun zo riwayan wasu abubuwa, sai sun dawo cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Misali, samun hadisai na wanda suka zama kaman abu ne, kaman wanda zai zama abu na sirri, ba za a ji shi a waje haka kawai ba, sai in wani dalili ya taso. Mukan buga misali da misalin hadisin sayyida Aisha akan abin da ya faru. Sahabbai ne suka zauna a zamanin khalifancin sayyidina Umar, suna musu menene yake wajabta janaba. Wasu suka ce idan mutum ya tara da iyalinsa sai ya samar da maniyi kafin janaba ta kama shi. Wasu kuma suka ce idan kawai ya tara da ita ko babu maniyi, janaba ta kama shi. To dottawan sahabatu ne suke wannan musu din. To yaya za a yi, ta yaya za a fitar da hujja? Aka zo gaban sayyidina Umar da magana. Sayyidina Umar ya shiru ya ce, to yanzu yadda za a yi? Ku zo ku je ku tambayi matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyida Aisha. Ka duba yadda maganar ta juya. Tun sahabatu ne, a tambaye su mana a tsakanin su ko wani ya taba jin wata magana a wajen annabi, amma don a samu wani karatu da ba a cika samun sa a waje ba, sai an shiga gidan annabi a same shi. Shine sai wato sayyidina Umar ya ce, to a je gidan annabi a yi tambaya. A samu sayyida Aisha, aka tura su a ba Musa al-Ash'ari, suka je su uku a wani kauli, su hudu suka je suka yi sallama, aka yi musu iso. Da suka yi je gaban sayyida Aisha, sai suka zauna suka yi shiru. Wa zai faɗi magana? Magana ce mai nauyi, wa zai faɗe ta? Shikenan sai take ce musu, ku tambaya duk abin da kuke son ku tambaya, ku tambaya, ai ni mamar ku ce, duk abin da za ku iya tambayan mamar ku tambaye ni. Ta fahimce su akwai wani abu mai nauyi. Shikenan Abu Musa al-Ash'ari sai ke cewa, sai na ce mata, bima yajibu al-ghuslu, da me wanka yake wajaba? Kaga dai sako ya iso, tunda ita malama ce, jagora ce addini, tunda rabin addinin duka an ce yana hannunta, mu je mu karba. Saboda ka an je karban addinin a wajenta. Shikenan sai ta ce, sami'tu min habibi sallallahu alaihi wa sallama idza jawaza al-khitanu al-khitana wajaba al-ghuslu. Shikenan amsa ya fito. Tace ta ji daga masoyinta annabi sallallahu alaihi wa sallama, in kaciyar namiji ya tsallaka kaciyar mace, shikenan wanka ya wajaba. Inda Laraba suna da al'adan yi wa matansu wato kaciya. Saboda haka, to in dai aka samu wato kaciyar namiji ya sadu da al'aurar mace, ya tsallaka zurfin wato girman kaciyar ko tsawon kaciyar, shikenan wanka ya wajaba. Kaga babu maganan maniyi, babu maganan jin dadi, da me wanka yake wajaba? Shikenan amsa ta fito. Imam Malik ya rawaito wannan cikin hadisi muwaffaza, sauran malamai da yawa sun kawo akan wato abin da ya shafi matsalar furu'a. To kaga wannan maganar sai an koma cikin gida ake samun irin wannan karatun, kamar hadisin sayyida Hafsa na wanka tare da manzo Allah, kamar hadisin sayyida Ummu Salama mana Hind, wacce take magana akan yadda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka da sauransu. To shine Allah subhanahu wa ta'ala yake umurtan su anan su karbi karatun Al-Qur'ani da ke sauka a cikin gidajensu, sannan kuma wato su karbi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke faruwa har ila a cikin dakunansu. Matan manzo Allah wayayyun mata ne, ba gidadawa bane a kife irin matan mu na yanzu. Ga mata tana karkashin malami, ba za ta ankara ta yi karatu a wajen malamin ba. Hankalinta yana wani waje, yana wani shiriri ta ne daban. Sai ran da Allah raba ta da malamin, sai ta dawo tana cewa, to ai ba ita ba ta san haka malamin yake ba, ba ta san yana da wannan darajar ba. Misali, ko kuma kai malamin ka koyi tanka a wajen matarka ba ka koya mata addini ba ba ka koya mata dukkan mu'amalatu da za ta yi mu'amala da sauran mutane a duniya ba bayan ranka shikenan sai a dawo ana nuna ta gata nan matar malami ba ta san komai ba to ma banda manzo Allah banda matan manzo Allah umurni ne na Allah su yi karatun Qur'ani su karbi hikima to da su wa za mu yi koyi mu kuma da su za mu yi koyi wannan mu ake gayawa matan mu ake gaya wannan karatun su waye su tashi daga wato baccin gafala da rakkana da suke wato cikin sa inna Allah kana ladifan khabira ubangiji subhanahu wataala bai gushe ba wato mai tafsasawa bayin sa ne a cikin lamura tunda ya dauko wannan labarin yayi ta gaya musu daga karshe kar su ce Allah ya yi fushi da su a sai ya kawo wato sunan sa na tausayi da jin kai da wato rangwamtawa wato shine wato ismul latif shine ya kawo wannan sifa Allah bai gushe ba wato latif wato mai tausasawa bayi ne bai tsananta musu ya sandarar musu ya tare musu tanan su shiga tsakiya abinda ba washe yake cewa tsaka mai wuya a Allah bai jefa bayin sa yardaddun sa a cikin tsaka mai wuya su rasa mafita dole zai musu mafita subhanahu wataala sanan khabiran goni ne a cikin dukkanin lamuran sa abinda duk ya tsara to wannan shine mai kyau a wajen sa na'am
innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sadiqina was-sadiqati والخاشعين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وبنجي سبحانه وتعالى يا ناقيا منا wato sifofi na mutanen kirki guda goma nan maza da mata malamai da yawa sun kawo maganar cewa dalilin saukowan wannan aya shine wata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullahi ina jin Allah na ambaton maza a cikin alqurani shin mata kan ba su da amfani ne take tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi yake ce mata mata suna da amfani suna da daraja duk abin da aka umurci namiji da shi an umurci mace ma ta yi shi idan wato bai sabawa wato ka'ida ba saboda haka Allah sai ya saukar da wannan aya ya kawo sifofi goma wanda mata suke tarayya da maza a cikin su kowa yana da rawar da zai taka a cikin wannan aikin innal muslimina wal muslimat ka sani musulmai maza da mata da mu'minai maza da mata wanda suka hada wayannan darajoji guda biyu darajar musulunci da kuma wato darajar imani akwai maqamul islam akwai maqamul iman wanda suka kai wannan darajoji maza da mata sannan walqanitina walqanitat masu tsoron Allah tsayayyu akan lamarin ubangiji subhanahu wataala masu biyayya masu dawwama akan aikin ibada idan aka ce qanitin kamar yanda baya ake karanta wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi inittaqaytunna dinnam anan walqanitina walqanitati wato ginuwa akan ibada bayan kana aikatawa ba kai wani lokaci ka bari ba na'am ba kai wani lokaci ka bari ba aka ginuka da wama akan sa sannan wasadiqina wasadiqati masu gaskiya maza da mata gaskiya ma tana da rana sannan wasabirina wasabirat masu hakuri maza da mata wal khashiina wal khashiat masu tsoron Allah maza da mata tsoron Allah iri iri ne hawan hawa ne akwai mai tsoron Allah na khaufu akwai mai tsoron Allah na takwa akwai mai tsoron Allah na khashi saboda dai karancin lokaci saboda haka wayannan suka kai matsayin khushu'u ma'ana tsoron Allah irin na khashi sannan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat masu yin sadakar dukiyansu maza da mata wasa'imina wasa'imat masu azumi maza da mata wal hafizina furujahum wal hafizat masu kiyaye farjujjukansu ba sa zina da farjujjukansu mazan su da matan su wannan magana ce mai girma magana ce wato mai daraja saboda ka kiyaye ta sosai wazakirina Allah kaseeran wazakirat da masu ambaton Allah da yawa kullum idan aka zo wajen ambaton Allah sai an yi maganan yawa jiya ma nan muka karanta wannan ko laqad kana lakum fi rasulillahi sutun hasanatan liman kana yarji Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseeran ko ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran kaseeran to duk inda aka zo wajen ambaton Allah fa sai an ce da yawa nawa ne yawa wajen Allah kai ma yawa a wajen ka kana kirga shi kaman da dubbai ne ko to Allah kuma yace da yawa nawa ne dewan Allah to sai kai tayi iya matukar rayuwarka kuma nan an dunkula bayan an kawo sifofi daban-daban sai aka dunkula kuma wato sauran duka a cikin zikirin Allah subhanahu wataala maza da matan su addallahu lahum mawfiratan wa ajran azima kowanne daya da mazan da matan duka kowanne daya sifantu da wayannan sifofin wani yana iya sifantuwa da biyu wani da uku wani da hudu wani fiye ko to duk wanda ya zamanto yana da wannan Allah ya tanada masa gafara da wani da abu mai girma lada mai girma bayan gafara an yafe din to kuma ga wata lada mai girma dama bugada shine a yafe maka laifufukanka to bayan an yafe maka wato sai a tanada maka kuma a baka wata lada mai girma saboda ka zamu waje sai idan Ubangiji subhanahu wataala ya kai mu wato zangon gaba Allah ji gangi yayin mu Allah ji gan malumin mu Allah ya saka mu su da alkhairi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah zaunar da mu lafiya kasar mu da jihar mu da anguwoyin mu da kasar mu baki daya albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan mai bukata Allah ya dafa masa dukkan mai neman wani abu Allah ya masa yaran mu masu karatu Allah ya dafa musu a cikin sha'anin su duka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasraki bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri mudaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin